sih, korek itu masalah yang kuasa. Jadi semua dalam hadisai tidak berbahin dari kewan yang lecabi. Itu masalah yang hadisai ini wajian.
Bukup? Nah, lu kesini isa damu.
Juga masuk tak ini Ramadan. Saya juga membayar Ramadan. Allah bapu. Kuma kapinan lu sambung kesini damu. Sara kitab damu sehingga bapu masanya.
Insya Allah kapun darasimu. La'alla wana sini darasimu nabiyun karisi. Ko? Bayan wannan zai zama muna da darasi guda daya muke na rana ce wa Allah za a saurara har sai bayan azumi insha Allah a rana ce za mu faɗi littafin da za mu fara bayan azumi insha Allah Allah madauki ya sa albarka a cikin abin da aka ji ya ba mu ikon aiki kuma da shi na'am bismillah
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز لي عن خطيئتي الخطأ والنسيان ومتوبته عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي ومسلم.
طيب wannan hadisi kamar da muka ji hadisin Abdullah ibn Abbas ne kuma Abdullah ibn Abbas mun wuce hadisai da dama akan sa baya bukatar mu yi magana akan tarjumar sa da makamancin wannan kamar da muka saba mu ji hadisin gaba ɗayan sa insha Allah yana cewa an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wato shi da mahaifinsa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da su baki daya anna rasulullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ketarewa ya kuma yafewa da al'ummata wato ya yafe musu kuskure da mantuwa da kuma abin da aka tilasta su a kansa wannan yace malam Nawawi yace hadithun hasanun rawahu ibn majah wal baihaqi wa ghayruhuma binciken malamai akan wannan hadithin ya nuna asalin sanadin sa akwai matsala wasu hasin ba a fashi sun ce da'ifi ne amma za mu gani a Sheikh Al-Albani a cikin wato sahihul jami' wato al-jami' al-saghir na Suyuti wanda malam Albani ya masa aiki ya ware sahihi ya ware kuma da'ifi to ya sa wannan hadithin a cikin sahihi don haka kenan istihadin Sheikh Al-Albani da wasu ya dace da na malam An-Nawawi wajen hasana wannan hadithi din da kuma cewa ya cancanci a yi aiki da shi duk da a wasu hanyoyinsa akwai matsala a dunkule za mu iya cewa hadithi ne dai sahihi kuma za a yi hujja da shi da a ce ma mun an tafi ga cewa hadithin wato ba ingantacce ba ne dama mun san ka'idar malaman hadithi suna faɗin wannan hukunci ne gwargwadon isnadin da ya zo gabansu galibi kuma akan samu malamai su ce amma in an duba matanansa ma'anar tasa tana da kyau saboda dacewarsa da wasu hadisan daban ko ma a samu wasu ayoyi asalin wannan hadisi din zamu ga akwai ba ma wani hadisin ba aya ta alqur'ani da ta karfafa wannan magana din wanda yazo a cikin tafsirin ta a wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar da فإن سأكرشن سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هو يوى تحرزوا أكرشن آيات ألوك تنن صحبي سنزوق منذ صلى الله عليه وسلم سنة وعي ونأب ياسوك أسل إذا ما نكسن لألا سوك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله تحرزوا عند يفئونا magana din cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to amma kafin wannan ta sauka farkon magana shine lokacin da Allah ya saukar da wancan Allah madaukaki yana gaya muna cewa wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abin da ke zuciyarku aw tukhfuhu ko kuma kun boye shi sai Allah ya ce me yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi a kansa kun ga wannan ai babban abu ne idan ba mu manta ba a darasi biyu da suka gabata da muka karanta wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake maganar yadda za a kama mutum ko a bashi laifi gurgudan hammin zuciyarsa abinda ya yunkure ya niyya kaf'an zai aikata shi da kuma maganganun da malamai suka yi to idan da a ce ana kama mu da zancen zuci abinda muka yi a zuciya muka yi niyyar zami kaza zami kaza ko mun boye shi a zuciya mun yi niyyar zami ba mu yi ba ko kuma yana nan akan zami din Allah madaukaki a ce ya kama mu da wannan laifi to hakika abin zai zama da girma akan mu to shine sahabbai suka yi wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da karshen ayar cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu da laifi in mun manta ko kuma wato mun yi kuskure idan muka yi manta wani abu muka aikata abu cikin mantuwa ko kuma muka yi kuskure wajen aikata wani abu ya ubangiji kar ka kama mu da shi to hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbai labari a lokacin cewa Allah madauki ya ce qad fa'altu na aikata ma'ana bazan kama ku in kun manta ba bazan kama ku ba har yanzu idan kun yi abin da yake kuskure ne kun ga wannan hadisin ai ya wannan ayar ta karfafa wannan hadisi din ko mu ce wannan hadisin da muka karanta ya dace da abin da wannan aya take ilmantar da mu na fatan mun fahimci abu yawwa to ashe kenan koda ingancin hadisin bai kai ba wannan babu matsala domin ma'anoni daga alqur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun karfafa abin da yazo a cikin wannan hadisi din to Allah madauki abin da yake shine inna Allah annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yake shine inna Allah tajawaza li an ummati da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyan duk hadisin zai bayyana ko amma sai da ya kara li yace inna Allah tajawaza li Allah ya yafi mini sai kuma yace an ummati al-khata wan nisyan Allah ya yafe wa al'ummata kuma wannan yafewar yayi ta ne gare ni shine malamai suke tattauna akan wannan liɗin da aka faɗa suka ce a mafhumin mukhalafata na ji yanzu lafazin mafhumin mukhalafa ya zama ba bako ba a gonku ko kun san shi ai tambaya me ake nufi da shi to mun dai faɗe shi ba sau ɗaya ba yawwa mafhumin mukhalafar wannan hadisin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah tajawaza li Allah ya ketare mini ne wato ya yafe mini sai yace an ummati al-khata' wa an-nisyan suka ce me yasa yace li dinnan ne suka ce mafhumin mukhalafar shine sauran al'ummomi ba a dauke musu wannan abu ba tunda yace ni kamar inda ya faɗa a cikin hadisin ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuran kunga lidin nan da ya fada shi ma ya fade ta ne domin ya nuna mana cewa sauran al'ummomi ba a yi musu wannan abun ba al'ummomi da yahudu da krista da makamantansu duk wanda suke da littafi idan za su yi ibada sai sun je ɗakin da ake yin ibada amma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummarsa sai aka halatta musu su yi sallah a ko'ina suka samu wuri kana tafiya a gefen titi ka zo ka kai sallah wannan rahama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa to kasancewar ya ce li din nan mafhumul mukhalafarsa ya nuna cewa sauran al'ummomi ba a yafe musu wannan abun ba to haka nan a wannan hadisi din ashe kenan al'ummomin da suka gabata suna nan akan cewa in suka yi mantuwa ana kama su da laifi in suka yi abu da kuskure ma ana kama su da shi saboda dalilin wannan hadisi din meye dalilin shine mafhumul mukhalafarsa mun gane ai insha Allah yawwa shi yasa malamai suke cewa wannan shine isar da kuma al-aghlal inda Allah madauki ba mu labari a cikin suratul a'raf cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi tajidunahu maktuban indahum ay yajidunahu kay maktuban indahum fi at-tawrat wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wannan annabi wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim wannan ita ce ayar cewa shine annabin nan manzon nan wanda suka same shi a littafin su a rubuce sunansa yana nan Ahmad ko Muhammad a cikin at-taura a cikin linjila an rubuta sunansa cewa zai zo shine annabin ƙarshe wanda kuma ya amuruhum bil ma'ruf yana umartar su da ayyukan alheri yana hana su daga mummunan aiki sannan kuma yana halatta musu dadadan abubuwa yana haramta musu khaba'ith miyagun abubuwa duk abin da yake mummuna ne zai cutar da kai to haramun ne a nassin alqur'ani sannan wayad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi yana kuma dauke musu yad'u anan ana nufin daukewa ba dorawa ba yawa yana dauke musu a tsanani da nauye-nauye da kuma kukumi da aka dora musu a wannan addinin nasu a addinin yahudu addinin kirista shari'ar su tana da wahala kwarai da gaske amma sai ga addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya sa shi addini ne mai sauki bai zo da tsanani ba addinin tsanani bane addinin sauki ne sabanin addinan kirista da kuma na yahudu to malamai suka ce wannan za a iya fahimtar wannan maganar daga lafazin li din nan saboda wato ko suka ce akhdan bi mafhum al mukhalafa to mu koma hadisi yana cewa inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan me ake nufi da al khata' al khata' shine duk abinda mutum yayi shi ba tare da nufi ba shine a Hausance muke cewa kuskure yawa idan mutum yayi abu da kuskure me hukuncin sa Allah madaukaki ba zai kama shi da zunubi ba to anan malamai suka ce wajibi ne a rabe abun a kasa shi zuwa kashi biyu akwai hukunce-hukunce a shari'ance da ake kira al-ahkam at-taklifiyya akwai kuma hukunce-hukunce da ake ce ma al-ahkamul wad'iyya al-ahkamut taklifiyya sune hukunce-hukunce da Allah ya dora wa mutane ta bangaren abin da ya dora musu na shari'a abu kaza halal ne abu kaza wajibi ne abu kaza haramun ne abu kaza makaruhi ne abu kaza mubahi ne dama haka suke guda biyar mun taba ambata su anan ko zune al-ahkam at-taklifiyya akwai kuma ahkamul wad'i ahkamul wad'i sune alamomin da Allah ya sa a matsayin masu nuni zuwa ga shari'ar sa a bangaren sallah kana da abin da ake cewa farillai da wajibai da ba farillai ba kai farillai ahkamut taklifiyya abin da ya shafi asbab da kuma abin da ya shafi me yake bata sallah da kuma yaushe lokacin sallah yake shiga kun ga lokacin sallah shigarsa a farillar sallah yake ko ba a farillar sallah yake ba ya ake gane lokacin shigar lokaci shi nake magana yawa wannan ana sa shi a babin ahkamul wad'i ne ya za a gane lokacin azhar ya shiga ya za a gane lokacin magriba ya shiga ya za a gane lokacin kowace sallah ya shiga Allah madauki ya bamu labari kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu a cikin hadisinsa cewa in mun ga rana ta gota daga tsakiya sai ayi sallar me azhar idan rana ko inuwar mutum ta zo daidai da shi ko sau biyu sai a ce me lokacin sallah wace sallah la asar idan rana ta fadi ba a ganin kundinta ba haske ba in dai ranar ya zama ba a ganin gudanta din nan shi kuma lokacin mai magriba yawa to waɗannan hukunce-hukuncen su ne a shari'ance ake ce musu al-ahkam al-mi al-wad'iyya wad'iyya wad'u daga wawun ne da badun da ainu wada'a Allah madauki ya sanya mana waɗannan su zama alamomi na shari'arsa to waɗannan hukunce-hukunce na mantuwa da kuma na kuskure malamai suka ce sai an bambance abubuwan nan zuwa kashi biyu suka ce ana ɗora wannan hukuncin ne na cewa ba za a kama mutum da laifi ba in yayi abu da mantuwa ko yayi abu da kuskure ko aka tilasta masa idan a cikin ahkamu taklifiya ne ma'ana abinda zai sa mutun ya samu ithim ya samu zunubi a ce haramun ne abu kaza ko a ce kuma abu kaza makruhi ne to waɗannan abubuwan a cikin su ne ake samu Allah shi ya dora haramun dinnan to yana dauke ta in kai abu da mantuwa Allah shi ya dora abu kaza makruhi ne haramun ne to zai dauke idan kai abu da kuskure amma abin da ya shafi al-ahkamul wad'iyya in wane ya zubda dukiyar wane sai ya biya to wannan ba a yafe ba mun fahimci abin ma'ana da mutum zai zo gadin kuskure haka ka shiga wani gida da danka a hannu kaga dai yaro ba ma taklifi a kansa ba haram ba halal ba komai a kansa sai yaron ka sai ya dau dutse yana wasa sai fasa musu gilashi a gidan da kuka kai bakunta a shar'ance kai ne zaka biya kun ga nan ahkam ne wad'iyya in wane yayin kaza komai da sababin sa in wane ya sata a yanke misali wanda ya kashe wannan a kashe shi wanda ya kaza a kashe shi wannan saboda yana da alaka da hukuku bani adam to Allah maduki baya yafe shi duk abin da ke shi alaka da haƙƙin dan adam Allah yana barin dan adam ne tsakanin su daidaita don haka idan mutum yayi abu da kuskure kun ga kamar wannan yaro dai aka shiga wani gida da shi sai fasa musu wani abu to shi ba zancen a kai shi ƙara gun alƙali ko makamancin wannan a kama shi a daure ko kuma a ce Allah maduki ya sa masa wani zunubi za a rubuta dama shan babu zunubi a kansa shi yaro karami da mai bacci ko yawwa da kuma da wanda yake bacci da wanda kuma hankalinsa ya gushe shi ma har sai hankalinsa ya dawo to a lokacin nan shari'a ta taklifi take dawowa kansa ashe kenan idan misali yanzu akwai misalai da dama da malami suka kawo a wannan wurin misali mutum ya hango dabba ya tafi farauta a jeji to ya dana bakansa sai ya harba da kibiya ko kuma bindiga ce sai wannan harsashin ya ratsa ya kashe wannan dabbar sai kuma ya ratsa ya samu ya taɓa jikin wani mutum ya shiga jikinsa mutumin ya faɗi ya mutu ya sunan wannan kisan na ganganci ko na kuskure yawwa hukunci ne na kuskure domin baka yi kisan nan da kasdin da niyyar ka kashe wancan mutumi ba niyyar ka shine ka kashe wannan dabba don ka samu abinci yawwa to wannan sunansa kisan kuskure to anan sai ya zama cewa hukuncin kisa a ce ka kashe rai kana da zunubi kana da kaza da kaza to duk wannan Allah maduki ya dauke maka shi amma maganar me mutum zai yi idan ya kashe mutum to wannan yana kanka sai kai za ka yi kafara yawwa in ko ka yanta bawa in babu yanta bawa ka yi azumi wata biyu a jere mun fahimci wannan saboda ka zubda jinin mutum bisa kuskure wasu mutane suna daukar wai idan sun yi misali kamar da wannan abin yana faruwa yanzu mutum ya je a tafiya a mota motarsa ce ko motar haya sai ya kuskure sai ya buge wani sai ya mutu sai ce ai mutumin ne ya shigo masa duk wannan maganganun haka ne akwai su amma abinda ake kallo babba shine ran musulmi ko rai dai na dan adam ya fadi ya mutu an rasa shi to yana bukatar ai kafara a kansa waye zai yi wanda ya zama sababi ko da an yafe masa laifi kada mutum ya ce wai tunda an yafe masa ai shikenan kuma yanzu ba komai a kansa ba kafara wannan daban ana yafe diyya ne ba za a karba abun ka ba amma azumi yana nan a kanka ana nema wannan wani abu ne tsakaninka da Ubangiji na cewa rain dan adam ya fita kuma kai ne sababin sa to in ko rain ya fita kuma sababi yana nan to wanda ya sababin nan sai an neme shi da wani abu amma zunubi a lahira kuma baka da shi to anan wannan hadisin anan yake shigowa ina fata mun fahimta haka nan suna bada misali da abin da ya shafi wanda ya kuskure wajen ta'ayinin alƙibla kuna tafiya a jeji ba ku san ina alƙibla take ba sai kuka haɗu wannan ya ce a nan take wannan sai ce a ni dai a gani na nan ne wannan ya ce nan wannan ya ce nan ku huɗu ne kowa ya doshi nasa sai dai kuka ce a to a haɗu gu ɗaya a haƙura sai aka kalli wani wuri aka yi sallah bayan an gama sallan nan sai wani ya zo ba ku labari cewa wannan sallah fa da kuka yi ba alƙibla kuka kalle ta kun yi ta wani guri ne ba alƙibla ba to malami suka ce me hukuncin wannan suka ce abin da za a yi shine a duba in lokaci bai fita ba to sai ku sake wannan sallah. In ku lokacin ya fita to ba komai, sallah ku kuma tayi ko ina kuka kalla, fa aina ma tawallu fa thamma wajhullah. Kuma sannan ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai asali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya akan dabbarsa yakan yi nafilfili ko ina dabba take fuskanta. Kaga wannan wani asali ne a wannan babin, yustanadu ilaihi, za a iya dogaro gare shi wajen ba da kofar abinda ma ba a iba shi ba ko da yayi kama da shi. Na fata mun fahimci wannan. Ashe kenan mutum ba shi da laifi idan wato ya kalli wani wuri yayi sallah yana tsammanin nan ne alƙibla, sai daga baya ya samu labari in lokacin sallar bai fita ba. Nan yana buƙatar a bada misali. In sallar azhar ce misali, sai bayan kun idan da sallah sai aka ba ku labari ai ba nan ne alƙibla ba. In daga idarwa ne, ila kun yi jam'i ne matafiya ne ku, kun yi jam'i a farkon lokacin azhar, kuka hada da azhar da al'asar, ko kuma kun yi jam'i a farkon lokacin la'asar kuka jinkirta azhar, duk wannan ya halatta ko? Yawwa. To da kuka gama sai aka zo aka ba ku labari ai wannan gun ba alƙibla bane. In rana ba ta fadi ba to za ku sake sallah da azhar din da la'asar. In kuwa rana ta fadi sai da magariba sai aka zo aka gaya muku cewa ai wani wuri kuka duba ba alƙibla ba, to sai malami suka ce sallar ku tayi ba sai kun sake ba, ba a neman komai kuma akan ku. Saboda me? Kun yi abu bisa kuskure, domin wannan kuskure ne ba mantuwa ba ce ko? Yawwa, kuskure ne. Kun yi istihadi amma kuka kuskure wa ina ne alƙibla, to Allah maɗauki shi ya ɗora muku wannan wajibi na taklifi cewa tilas ne akan ku ku yi sallah, to an ɗauke abinda wannan abin zai tattara a kansa saboda kun yi bisa kuskure. Amma idan kafin rana ta faɗi ne to za ku mai da sallar nan ku sake ta. Da fatan mun fahimci wannan shi ma. A wani misalin kuma har yanzu idan mutum a cikin sallah, ku da ke kafin in wuce maganar kasaru din nan ba laifi tambihin mutane akan wani abu da na kula da shi. Na lura da mutane da yawa idan suna tafiya sun ɗauke ta kawai tilas ne kawai in suna cikin tafiya sai sun yi jam'in salloli. Jam'in salloli ba a ɗora maka ba, yana tasowa ne idan aka samu tsananin tafiya, lokacin da kake cikin halin tafiya, lokacin sallah yayi ka tsaya za ka yi sallah, ka iya hada azhar da la'asar a lokacin azhar, ka iya hada azhar da la'asar a lokacin la'asar. Amma idan ka yi tafiya, misali mutumin da ya tashi ya je Kano da sassafe ko ya je ɗaurin aure, an gama ƙarfe 10 ko 11 sai ya tsaya har ƙarfe 1 ta yi masa aka yi sallar azhar, kuma yana gama azhar ɗin nan tahowa zai ya dawo, misali ɗan dutse ne shi, dutse zai dawo. In ya baro ƙarfe 1 misali Kano, ƙarfe nawa zai zo dutse? Wajen 2 haka da rabi ko? Sai ya zo ya huta ya ci abinci kila ma ya bacci sannan la'asar za ta yi. To ba zai ce zai hada azhar da la'asar a Kano ya ce a shi kenan tunda an hada kawai matafi ne shi kawai ya hada ba. Sai idan kana cikin tafiya buƙatar jam'in ta hada, domin tafiyar hadawar nan an ba da dama ne don ta sauƙaƙe maka tsananin da kake fama da shi cikin tafiya. Amma idan za ka koma gida ka samu lokacin sallah ma bai yi ba, ba buƙatar ka yi jam'i a inda wato kake kafin ka dawo gida. Yawwa, na ga mutane suna wannan kuskuren da yawa, shi yasa kawai na yi tambihi. Yawwa, buƙata ce take sawa a yi jam'i, ba kawai mutlaƙin da ka yi tafiya dole sai ka yi jam'i ba. Yawwa, in kana son wannan falalar jam'i sai ka riƙa jinkirta a zahar ɗin, kar ka yi ta a farko, sai ka yi jam'i na ta'akhiri ko? In kai na ta'akhiri ka ga dama ana yin sa ne lokacin da la'asar ta shigo. In la'asar ta shigo to sai ka haɗa azhar ɗinka da la'asar, ka jinkirta azhar ba kai da wuri ba, shi kenan sai ka mu hanya ka dawo. Ka ga azhar ta same ka a kan tafiya kuma ka yi la'asar, ta same ka a kan tafiya kuma ka yi azhar ka yi la'asar. Ina fatan mun fahimci wannan. To amma abin da yake da duk da malamai sun yi magana akan waɗannan abubuwa ɗin, haka wani sai ya ɗauke shi kawai abin sauƙi ne kawai a yi ta yin yadda aka ga dama har ya zama cewa babu zimami abin. To mu koma kan hadisin mu. Man nasiya rukunan min arkani salati, mutum yana sallah sai ya manta rukuni daga cikin rukunan sallah, shi ma maganar mantuwa ce. To me hukunci rukuni? Menene rukuni? Rukuni a larabci suna cewa ko a maganar malaman usulul fiqh, duk abin da yake a abu baya samuwa sai da shi, wa huwa juz'un min al-mahiyya, kuma shi bangaren ainihin abin da ake yi ne. In kana zancen sallah, akwai abubuwan da suke rukunai ne, bangare ne na sallah, in ba shi babu sallah. Yanzu misali, menene rukunan sallah? Niyya ko ko farilla ce. Misali ka ce ruku'u da sujada, duk wanda ya sallah ba ruku'u ba sujada, sallah sa dai babu. Kabbara harama haka ita ma rukuni ce. Yawwa, juz'i ne na ainihin ita sallah din. To idan mutum ya sallah sai ya bar ruku'u, ya manta da yin ruku'u ba, yana tsaye kawai ya karanta Fatiha, ya karanta sura, kawai sai ya samu kansa ya sa goshinsa a ƙasa, ma'ana ya tafi sujada, kun ya manta ruku'u kenan. Sai ya sallasa har ya ƙare, sai aka ba shi labari, wani na kallon sai ce, ni fa ina ganin fa baka yi ruku'u ba, dazu kawai sujada ka tafi. Me zai yi? Zai yi sahu? Zai kabli ko badi? Ba zai yi ba. Yawwa, wannan hukuncin nisyani akan rukuni ba a karɓarsa, dole sai an zo da shi. Domin me? Shi rukuni juz'i ne min mahiyati shay'i, la yumkinu tarkuhu, la yumkinu ta'awiduhu bi shay'in min ghairi salati. Mun fahimci wannan? Duk abinda sai sallah ta cika a ce ka zo ka yi shi don ka musanya wani abu, to wannan ana musanya abinda bai kai rukuni bane. Mun fahimci abin? Yanzu misali, idan mutum ya bar zama tsakanin tahiyya wanda zai yake a sallar magariba da kuma azhar da al'asar da kuma isha'i, wanda za ka yi zaman tahiyya na farko sai kuma ka miƙe, sai ka kawo in magariba ce raka'a ɗaya, sai kuma ka zauna ka yi wato tahiyya sai ka yi sallama. Idan mutum ya bar na farkon nan, wanda sunna ne, wasu malamai su sa shi wajibi, idan mutum ya bar shi me hukuncinsa? Zai iya barinsa, amma kuma zai iya yin sujudu sahwi. Sujudu sahwi takunu iwadan anil wajibi wa anis sunani wal mustahabbati, amma ba akan rukunai ba. In rukuni ne, to ba a yi, ba a musanya shi da sujudu sahwi, dole sai an yi wannan rukuni din. Mun fahimci abin? Haka nan idan mutum ya bar sujada, to shi ma sai ya sake wannan raka'a din. In yana zaune ne a wurin aka gaya masa, to sai ya miƙe, sai ya kawo wata raka'a din daban. Waccan raka'ar tunda ya yi sallama, to ya fita daga sallarsa ta farko, wannan raka'a sunanta ta ɓaci babu ita. Amma a kusa yake, sai ya ɗauko wannan wata raka'a sabuwa daban, sai ya haɗa da waccan ta ɗazu, in misali sallar asubahi ne, sai ya ƙara raka'a ɗaya, shikenan sai abin nan sai ya sallama, sannan kuma sai ya sujada bayan sallama, saboda ƙarin da aka samu a ciki. Ina ji mun taɓa wannan magana akan abin da ya shafi dabi'i dangane da wato sujada sahwi, ko qabla salami ko ba'da salami, akwai maganganu dai na malamai, amma abinda malaman malikiya suka tafi zuwa gare shi yafi kusa da dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babi din. Allah mu dauke taimake mu. To banda wannan, a mutumin da ya ci abinci a watan Ramadana shi ma da mantuwa, ai akwai maganganu akai ko? Yawa, shin za a ce azumin nan nasa ya ɓaci kwata-kwata, sai ya saurara ya kame baki kawai sannan ya rama, ko ku babu ramuko a kansa? Akwai maganganun malamai. Yawa, jumhurin malamai, mafi yawa daga cikinsu, in an ce malamai ana nufin jumhuru, kai in aka ce jumhuru ana nufin mafi yawa, kamar malaman nan namu na mazhabobin sunna guda hudu, Abu Hanifa, Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal, mazhabobin nan nasu, in aka samu uku a gefe guda, ɗaya a gefe ɗaya, ana cewa waɗancan jumhur, wannan kuma shi daban. Misali, wani misali ne na baya, ko a ce mafi yawan malamai dai inda suka tafi wani guda ɗaya ko biyu suka saba musu. A jumhurin malamai mafi yawansu sun tafi ga cewa idan mutum da azumi da rana sai ya manta ya kurkuruwa, sai da ya gama sai ya tuna cewa a shi fa yau an shiga Ramadan. Wannan kun san ana yawan yin sa a ranar azumin farko ko, musamman waɗanda ba su saba yin azumin nafila ba. Wannan yana da cikin sabubban da sukan jawo, ban ce dai wanda baya yin hakan ba ma baya mantuwa ba. Yawwa, amma galibi mutumin da ya saba yin azumin nafila ranar farkon ɗaya ga watan Ramadan nan bai cika faɗawa wannan kuskuren ba. Yawwa, sai kawai ja ruwa, sai kawai ya kwanɗe sai ya sha, ko kuma ya ci abinci ba ma, sai da ya gama sai a fice, ko kuma yana ciki sai ya tuna cewa aiko azumin Ramadan an shige shi yau to sai ya saurara ya cika azumin sa jumhurul malami bisa hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce babu komai akan sa babu ramuko fa innama at'amahu rabbuhu wa saqahu ubangiji ne ya ci da shi kuma ya sha da shi ba komai tunda me mantuwa ce to anan sun yi itibarin mantuwa kuma sun dora shi akan wannan hadisi din cewa Allah madaukaki ya yafe wa al'umma ta abinda suka yi a mantuwa wajibcin azumin watan Ramadana menene shi hukum ne taklifi kuma mahdu haqqin lahi ne tsantsar haqqin Allah ne ko ashe kenan in aka fada kuskure a haqqin Allah to Allah na yafe shi don haka sai a yafe mutum imamuna Malik ibn Anas shi kadai shine yake cewa a anan in mutum yayi kuskure ya ci abinci to sai yayi qada'i sannan kuma ya rama daga amma ana kai sai ya cika wannan azumi sannan kuma ya rama daga baya ba zai ce wai Allah ne shi da shi ya sha da shi ba la'alla saboda ko rashin zuwan wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi ko kuma yana da wani tawili da ya masa wannan ina jin mun taba magana akan daga cikin sabubban da suka sa malamai su saba a mas'aloli akwai irin wannan ko a ce hadisin wani malamin yayi amfani da shi wani malamin kuma bai amfani da shi ba ko saboda ya ba'afa shi ko yana ganin shi bai taba jinsa ba yawwa amma indai magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce wanda ta fi cancanta musamman a babun abinda za a dauke wa mutane wani abu na kunci wannan ita ce maganar banda wannan akwai maganar wanda ya taki iyalinsa shi ma da Ramadan shin ana itibarin nisyan a haƙinsa haka nan ko lokacin aikin haji yana cikin ihrami kawai sai manta ya auka wa matarsa haka da rana mutum yana zaune da shi ga matarsa ya auka mata da rana kuma ana azumi ta san yana azumi ya san tana azumi to me hukuncin wannan wani bawan Allah da ya taba zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yayi wannan abu amma shi nasa ba da mantuwa bane ko da gangan yayi shi yasa yazo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi masa wani abu ya halaka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yayi yace ayya ta kima tassa da rana a cikin watan Ramadan to shine a lokacin yace masa sai ya ci da miskinai guda 60 ko ya ci ya yanta raqaba ba shi da ita ya ci da miskinai 60 yace ba shi da abin da zai ci da miskinai 60 yace to za ka yi azumi 60 kafara sai ce ya rasulullahi shi wannan dayan fa na kasa hakuri na taki matata yaushe zan iya 60 a jere ai ba zan iya wannan hakurin ba sai ya ce to a kawo abin nan ya samu abin da zai ci da miskinai 60 yace ba shi da shi wani bawan Allah ya kawo taimako a lokacin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina mai kafara nan aka ce gashi je ka ba miskinai sai ya ce to ai duk garin bawan da ya bi ni maskana ba wani miskini da ya kai shi shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi to waɗannan abubuwan suna faruwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata da abin da aka yi a gaban sa kuma bai hana ba ko kuma yayi wani hukunci to ba a zuwa a soke shi a ce a'a ai ba haka ake nufi ba ina fata muku fahimci wannan yawwa to sai a dauki wannan hukunci amma nan ana zancen mantuwa ne wanda yake da mantuwa ana itibarin nisyan ko ku ba itibari malamai da dama sun yi itibarin misyani sun ce hukuncinsa daya da wanda ya ci ko ya sha da mantuwa tunda mantuwa ce Allah madaukaki ya faɗa mana nassi ne ƙuruƙuru rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana malam abu hanifa ya ce a shi wannan ba a ɗaukar wato wannan maganar mantuwa a ciki domin mutumin da zai taki matarsa ya ce dole a raba ba irinsu ɗaya da harkar cin abinci ba cin abinci abu ne mai sauki maganar takin mace ko yana da wasu abubuwa yana da muqaddimat da mumahidat da abubuwa da za a yi kafin wannan duk mutum ya manta ya yi wannan abu shi abu hanifa ce gaskiya da wahala mutum a ce ya manta ya taki iyalinsa to amma magana dai mafi rinjaye shine mantuwa takan auku a kowane babi sawa'un a wancan maganar cin abinci da kuma wannan maganar a cikin iyali babu bukatar a rarrabe tsakanin wannan da wannan tunda Allah madaukaki bai rabe ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rabe ba yakan auku shi zuhuli abinda ake me ake cewa mantuwa dama mantuwa shine zuhuli akan abu da Hausa ma akuna cewa zuhuli ko ma'ana wani abu ya fita daga tunaninka shine zuhuli ya zama cewa ya fita daga cikin abubuwan da kake iya tunawa kake istihdaru sa a lokacin da kake wani abu shi ake nufin mantuwa baya nufin da baka san da shi ba ka san da shi amma yanzu ya zare ya fita daga cikin kwakwalwarka baya ciki yawa to duk mutumin da ya aikata wani abu a wannan halin ya manta yana azumi to ya shiga cikin wannan babin wannan kuma hukunci zai iya hawa kansa Allah dai kyauta wannan suna da cikin yan misalai kadan da malami suka ambata wannan babi din babin yana da fadi shi yasa har malamai suke cewa wannan hadithin hakika rabin musulunci kamar ya zai zama rabin musulunci ma'ana in mun dubi hukuncen Allah ai kashi biyu ne ahkam taklifiyya da ahkamul wad'i ko to wannan ya dauke wa mutane ahkam taklifiyya in aka yi su a halayen nan guda uku ko ashe kenan ya dauke wa mutum rabin hukuncen da suke kansa a musulunci baki daya in an samu wadannan halaye shine abin da malami suke nufi cewa rabin musulunci ne sai maganar istikrahi me ake nufi da istikrahi tilasta mutum ya aikata wani abu mutum yana zaune sai aka zo aka hau kansa ko a nuna masa wani abu za a kashe shi kamar irin zamani yanzu a zo a nuna mutum bindiga ko a ce kawo kudinka dole kawo duk abin da ke aljihunsa a cikin gidan a bi shi daki-daki a sa ta daidai wuyansa ko kansa yana yin wani motsi a ce za a saka masa ita ya kwashe duk abin da yake da shi ya bayar wannan shi ake ce mai istikrahi ukuriha an tilasta shi akan ya bada dukiyarsa duk da wannan mallakarsa ne to idan aka tilasta wa mutum ya aikata wani laifi me hukuncinsa malamai wasu sun kasa abin zuwa kashi biyu suka ce mu akwai al-istikrah al-qawli da kuma istikrah fi'li a tilasta mutum ya faɗi wata magana akwai kuma yadda za a tilasta wa mutum ya aikata wani aiki to sai wasu suka haɗe wannan abin gaba ɗaya suka ce duk ɗaya ne in dai an tilasta mutum hukunci ya sauka daga kansa Allah maɗaukaki ya yafe masa wasu kuma suka ce a'a ana cire wa mutum istikrahi na ƙauli ne da kuma wasu abubuwa daga cikin af'al amma ba duka ba me ake nufi da wannan suka ce misali mutum yana zaune sai a zo a ce lalle sai ya faɗi kalmar kafirci sai ya ce shi kafiri ne ya ce ya bar musulunci ya faɗi wata kalmar da in ya faɗe ta ya fita daga addinin musulunci me hukuncin wannan in aka zo aka tsaya kanka sai kai za ka yi ko ba za ka yi ba to wani ya ce ya danganta wani ya ce za a yi in aka ce za a kashe ka in baka ce kai kafiri bane in ka faɗi wannan abin kalmar kafirci ka kafirta to shine zancen idan mutum aka tilasta masa ya faɗi kalmar kafirci sai a zuciyarsa akwai imani sai ya faɗi lafazin kafircin da baki alhali bai yadda da hakan ba a zuci to nassin qur'ani Allah madauki ya gaya mana cewa ba shi da laifi ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wanda ya kafirce da Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di imanihi bayan ku ya riga yi imani sai Allah ya kawo jumla i'tiradiyya sai ce illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa wal qalbuhu al hali zuciyarsa mutma'innun bil imani tana nitsa da imani to wannan jumla ta i'tiradiyya ina jawabin wancan na farkon man kafara billahi min ba'di imanihi sai ka cire wannan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani sai aka ce me walakin man sharaha bil kufri sadran sai fa alayhim ghadabun min Allah yawa to wancan fa alayhim ghadabun min Allah shine jawabin wannan na farko din yawa wanda ya kafirce da imani ma'ana da Allah bayan da yayi imani to yana da fushi daga Allah madaukaki har zuwa ƙarshen aya abinda Allah madaukaki fada amma wanda ya zama zuciyarsa a nitsa take yana da imani ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tilasta masa kawai aka yi faɗi cewa shi kafiri ne to Allah madaukaki ya cire masa wannan hukuncin kafircin ba kafiri bane shi mun fahimci wannan wannan an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake kuntatawa musulmi a makka Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu shi da mahaifinsa da wato Abu Yasir da kuma mahaifiyarsa Sumayya aka tara su a idansa aka kashe uwar aka kashe uban aka bo ba a kashe shi in bai kafirta ba sai faɗi kalmar kafirci yace ya kafirta sai suka kyale shi shine ya taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya bashi labari ga ma abin da ya faru ga abin da ya faru kuma ya tambaye shi ga me ya faru shi ma ya gaya masa yace ya zuciyarka take a halin yanzu yace zuciyarsa zuciyata a cike take da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shi shikenan ba komai akan ka Allah mudiki kuma ya saukar da wannan aya wasu malamai suna cewa ita ce sababi ko kuma mimma yufassaru bihi hadhihi al-aya ma'a zaka rike ji a malaman tafsiri suna cewa hadhihi al-aya nazalat fi kaza wannan aya ta sauka ne a sha'anin al'amarin kaza malamai suka ce wannan ba nassi bane fi ta'ayini sababin nuzul yawa ma'ana ba lalle ya zama cewa in an ce ta sauka ne akan kaza ana nufin tana daga cikin abubuwan da ake fassara ayar da su an saukar da ayar la'alla ko an yi tikranin saukar da ayar ko kuma ya zama sababin nuzul din ne ko kuma dai ina daga cikin ayoyin da ko kuma mas'alolin da ake fassarawa da wal ake fassara ayar da ita a takaice dai wannan kissa ta Ammar bin Yasir tana da alaka da wannan aya din wannan ya nuna idan mutum ya faɗi kalma ta kafirci saboda an tilasta shi to ba shi da laifi hakanan wani kaulin daban a zo misali a tsaya da bindiga a kansa ko wuka a sa masa ita a makogoransa a ce to ga mata nan wani yazo zai sace masa mata ko yana so ya aure ta ce ka ce ka saki ta ai ana iya yin wannan ko yawa a tilasta shi a ce ya ce ya saki matarsa in ba haka ba za a yanka shi to idan ya ce ya sake ta malamai suka ce in dai har a zuciyarsa ya san tilasta shi aka yi to sakin nan bai yiwu ba ko da ya rantse hakanan aka samu rantsuwa mutum a tilasta shi a ce ka rantse kaza shi ma in ya rantse ba komai a kansa ko da ya faɗi abin da ba haka yake ba akwai wani malami a zamanin atba'ut tabi'in lokacin wasu daga cikin khalifofi da aka fara samun wasu sukan ɗanyi wani zalunci haka na masu ƙarfi wata rana ana neman wani mutumi za a kama shi ba wai laifi yayi ba haka kawai dai ake so a azabtar da shi sai aka turo sai aka samu yana aka ce yana boye a cikin majalisin wani malami to sai wani ya tashi ya je ya faɗa sai aka turo a zo a gani to kafin ya zo ya ɓuya sai aka tambayi malamin da ke wurin sai ka rantse in ba haka ba za a kashe ka akan cewa wannan mutumin yana nan gun ko ya ɓuya ko kuma yana nan a cikin gidan nan sai ce ya rantse baya ne saboda mai an tilasta shi sannan kuma ya ce shi yana da wata fassara daban da aka je aka koma aka turo wani mutum wanda ya tabbata ya san mutumin yana nan sai ya tambaye shi sai ce me yasa ka san yana nan kuma ka rantse baya nan sai ya ce da in bari a taɓa mutum ba shi da laifi wanda in yi ƙarya tsakanin da Allah shi wannan abin da ya faɗa ke wannan kuma istihadinsa ne tare da cewa a irin wannan shi kuma buɗe ƙofarsa shi kuma zai ba da damar a yi ta ƙarerayi a sheke nan ana tsare mutane masu laifi wannan shi kuma kun ga akwai inda zai zama ba daidai ba ne shi in ya zama mutumin laifi ne da shi hakikatan ko ai laifi ne mutum kuma ya ɓoye mai laifi haka ne ko ba haka ba yawwa in ka san mutum mai laifi ne to haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa mana nassan ko min hadithin wajin ai kun karanta a kitabu tauhid la'ana Allahu man la'ana walidayhi ko Allah ya tsine ma wanda ya tsine wa iyayensa sai kuma shi la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka ba da sunan Allah ba sai kuma shi la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya tsine ma wanda ya tattaro wani mai laifi ya goye shi wasu malaman su fassara wasu ce wanda ya goyi bayan muhdithan mai bid'a wasu ka fassara shi da wannan wasu kuma suka ce wanda yake da ahdatha jurman ya aikata wani laifi a cikin al'umma ya gudu ya ɓuya sai ka ɓoye shi shi ma wannan laifi ne Allah maɗauki ya tsare to a dunƙule dai ba abu ne da za a bar abin kowa ya wannan istihadin yadda ya so ba ya ce ya rantse akan ƙarya ko ya makamancin wannan da ka rantse akan ƙarya hakikatan wanda ka bari ko da mutum za a yi masa wani abu ai Allah maɗaukaki in an zalunce shi Allah ne mai tsare shi na fatan fahimci wannan. akwai matsaloli da yawa a cikin wannan hadisin da suke bukatar ijtihadin malamai da bayanin hukunce-hukuncen su. Tayyib, mu koma kan wani abu dangane da istikrahi. Har yanzu a iya tilasta mutum ya aikata zina? Mutum ina nufin namiji, mace dama ana yi da sauki, namiji a hankalce ana iya tilasta shi a rike misali bindiga a ce ga mata nan a ce sai ya zina da ita, ba haka ba za a kashe shi? Yana yiwuwa ko ba yiwuwa? Tambayar ku nake, amsa nake su. Yana yiwuwa ko? To, wasu malaman abin mamaki sun rubuta cewa ba zai yiwu ba. Har wani malami ya ce wannan yana ne tsananin tsoron Allah su ne ya sa suke tsammanin la'alla kowa irin su ne. Amma in ba haka ba, har Ibn Taymiyya yana cewa wato in dai har yace za a iya tilasta mutum a lokacin da za a ce cire kayanka, aikata kaza, aikata kaza, sannan a ce ga matan nan a gabansa ya je ya aikata, sai ce amma wannan lokacin da za a ce ga ta nan, ga mace nan a gaban mutum, kuma a sura irin ta yadda ake aikata wannan irin aiki din, an fahimci wannan? Ibn Taymiyya yace wannan ba a buƙatar ka ce za a tilasta shi ko kar a tilasta shi. A wurin nan yace dan adam yana fita daga dan adantakarsa, sai ya zama yadda kasan dabba haka yake, ba zai iya controlling kansa ba. In ya shiga wannan kwarin, ya fita daga lokacin da za a nuna masa bindiga, ya cire kaya, ya yi tsirara, ya mai duk wannan, yace za a iya tilasta shi akai. Amma wancan yace ko ba a tilasta shi ba, to da shi da dabba dama ɗaya suke da wahala a ce ya iya fasawa. Mun fahimci? In mutum ya la'alla mutum in ya harzika ya tsorata kenan, in ya tsorata wannan abun ma kila ba zai taso ba, kwata-kwata ma abun ba zai iya ba. To idan ba tsorata yayi ba, ai la'alla za a kai shi ya zama cewa matakin tsorata shin na farkon ne kawai, la'alla shi ma zuciyarsa ba mai kyau ba ce, yana zuwa gurin ya ga abin da ya gani, la'alla maganar tilastin ma sai ya kau, sai ya zama shi din ne zai hayyaje kansa kuma ya aikata. Abin da ake nufi kenan. Yawwa, abin da ake nufi kenan. To Allah dai ya kyauta. A takaice dai, amma a dunkule, a shar'ance, wannan abun ana faɗarsa ne la'alla mutum alƙali ne shi a kotu. Za a iya kawo masa cewa to ga wani ya yi da'awar an tilasta shi ya yi zina, kaga ba za ka ce baya yiwuwa ba, ko a shar'ance zai iya yiwuwa. Za a iya tilasta mutum, duk da dai hakikatan idan mutum ba aikinsa ba ne, mai tsoron Allah ne, bai saba abin nan ba, to hakikatan za ka ga cewa da wahala hankalinsa ya tafi ya iya wani. Amma kuma abin da kuma za a tuno har yanzu shine yana ganin fa tabbas za a kashe shi. Yawwa, ku kyale maganar rai. Rai mutumin da ya ga zai rabu da ransa ko menene zai iya aikata shi. Allah madauki ya tsare mu. Allah ya raba mu da irin wannan halaye a ce an tilasta irin waɗannan ayyuka ɗin. A dunkule abin da ya kawo aka yi wannan magana a wannan hadisin shine an yi maganar mantuwa da kuskure da kuma mai tilastawa. Cewa malamai suka ce duk abin da aka tilasta mutum a kai yana ƙarƙashin wannan hadisin, sawa'un minal aqwali ko kuma minal af'ali, babu bambanci. Abu Hanifa shi ne ya bambanta tsakanin shi ma wannan al-af'al, musamman a aikata zina, da kuma maganar wancan na kafirci. Maganar ƙauli yake cewa wancan hadisi na Ammar bin Yasir wai a farkon musulunci ne, amma lokacin da musulunci ya yi ƙarfi ba dama a tilasta mutum ya faɗi kalmar kafirci kuma ya faɗe ta, in ya faɗa to zai zama kafiri, in ji Abu Hanifa. Amma sauran malamai suka ce a'a, wannan nassin Qur'ani ya nuna mana duk mutum za a iya tilasta shi ya faɗi abin da ba haka yake nufi ba a zuci, to Allah ba zai kama shi da wannan ba. Allah maɗauki ya tsare mu. To, mu ƙarasa lafazin hadisin sai mu tsaya. Dama ya kasa gidanke ko? Wa mastukrihu alaihi, yace hadisi ne Hassan, rawahu Ibn Majah. Ibn Majah ya rawaito da Baihaqi, lokaci kuma dama ya kusa. Sai mu tsaya iya wannan hadisi ɗin, da fatan Allah maɗauki ya sa mana albarka akan abin da muka ji. Akwai dai tambayoyi, mun ɗan jima ba mu karanta su ba. Babu laifi mu ji sun da wasu sun daɗe a rubuce kuma suna buƙatar a ce an karanta su ɗin. A karatun da ya wuce hadisi ka karanto ayar suratul hajji mai nuni da cewa duk wanda ya yi nufin zalunci, wato man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim, ya ce wannan yana nuna ko da iya nufin ya yi ko kuwa ya ce ƙarin bayani wato sai ya aikata tunda dai nan nufi aka ce amin magana akan abinda muka karanta daga littafin a maganar Malam Uthaymeen cewa dai girman abinda mutum zai aikata can a Makka a cikin area harami idan mutum yayi nufin yi ya zama hammin ya yanke kat zai yi wannan mummunan abu to ko bai yi ba ana kama shi da laifi amma sai dai rubanyawa da aka ce ai mun yi magana cewa suka ce tad'ifi ne fi me ko kuma tahdidin tad'ifi ne fi ta'dhibi wa fi al'uqubati la fi ba ajr ba ai dama idan mutun yayi laifi yawa la fi adadiz dhunubi yawa idan mutun yayi laifi a Makka shin ana ninka masa alhakin ne Sheikh Uthaymeen yace a'a ba alhakin ake ninka masa ba uqubar sai ake ninkawa kun ga da bambanci yace saboda kar mu fita daga nassin Qur'ani man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha yace ba za a saka masa ba sai kwatankwacin abin da ya aikata guda daya ashe kenan tad'ifin da ake yi a ninka azaba a wajen azaban ne tsananin ta za a dora masa ba adadi ba a adadi yana nan a daya saboda kar a fita daga ma'anar wancan hadisi din shi muka karanta a wancan ko yawa shi wannan abin da yake fada shine shin in mutum a Makka yayi niyyar za a kama shi da in dai yayi niyyar yayi hammi to za a kama shi saboda shi ma nasu Qur'ani ne wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yurid akace walau lam yaf'al duk mutumin da yaje harami a Makka area wato da ake cewa haram mun san area haram a Makka ba iya masallacin ba duk inda yake cikin harami mutumin da ya aikata laifi wayeye niyyar zai aikata wani mummunan laifi yayi ilhadi cikin haƙƙin Allah madauki keta dokokin Allah to Allah subhanahu wataala zai dandana masa azaba kun ga zancen azaba akai ba cewa akai za a bashi wato adadin zunubai fiye da guda ɗaya ba wannan kuma yana cewa malam menene misalin kwatankwacin girman zunubi to wallahi ni ban sani ba kwatankwacin girman zunubi ban fahimci me yake nufi ba la'alla in yana nufin kamar yadda aka ce kwatankwacin lada da aka faɗi wanda ya abinda misali girman mudin da sahabi zai bayar ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ga mana ba la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina haka nasin annabi ya faɗa kada ku rika zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yace domin ku ɗayanku idan ya bada da yana da dukiyar da ta kai girman dutsen Uhudu na zinare a ce duk zinare ne girman dutsen Uhudu duba abin nan gram ɗaya na zinare nawa ne yanzu to a ce kana da girman dutsen Uhudu dutsen da wajen kilomita bakwai da fadinsa da zagaye shi wani malami ya zagaye shi a minti 30 da jif wani malamin jami'a a Madina yake cewa ya zagaya shi a jif yana tafiya a 50 ko 60 yace ya zagaye shi a minti 30 kaga in tafiyar da zaka yi masa tafiyar minti 30 kana tafiya at the rate of 60 kilometers kenan ko per hour to kaga ashe wurin yana da fadi sosai duk da dai cewa ba hanya bace budaddiya da ta kai wato mai sauki mai dadin tafiya idan mutum yana nufin wannan ne to na zunubi ban sani ba cewa ashe idan mutum ya zunubi daya to zai samu abu kaza ko da ke ban gama hadisin ba ko wanda da a ce mutum yana da wato kwatankwacin zinare girman dutsen Uhudu sai ya zama cewa ya bada shi don taimakon addinin Allah to idan ka bada wannan abun sakamakon da zaka samu ba zai kai idan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki mudin nabi na gero ya bayar ba mudin nabi ko rabin mudu sai ce mudda ahadihim aw nasifahu ko rabin sa dan sahabi zai dauki rabin mudin nabi kun san me mudin nabi matsakaicin mutum ya hada tafin hannunsa guda ya kamfaci gero ko dawa ko masara ya haka to shi ake cewa mudin nabi mun fahimci wannan to wannan mudun guda daya idan sahabi ya dauka ya bayar ba na zinare ba mudu na shinkafa ko na alkama ko makamancin su in ya bayar ladan da zai samu ya fi naka in kana da zinaren da ya kai girman dutsen Uhudu ka bada shi fi sabilillahi kaga fi sabilillahi ai mun karanta a hadisin da ya gabata mako biyu ko idan mutum ya bada sadaka ordinary sadaka ana fara masa lissafi daga nawa har kun manta daga 10 amma idan aikin fi sabilillahi ne wajen taimakawa addinin Allah to daga 700 ake fara lissafawa zai kuma iya kaiwa ninkin baninki duk mun karanta wannan magana yauwa to amma kaga shi wannan mai wanda ya bada dutsen Uhud din zinare da zai bada shi kun ga za a ninka masa 700 ko to duk da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan amma idan sahabi ya dauki mudu ɗaya ya bayar ko da sadaka ce ba ta fi sabilillahi ba sadaka din da ake ninkawa goma to naka din nan ba zai kai nasa ba saboda shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya riga ka musulunta ya taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yayi ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an saukar da aya ya gaya musu sun fahimta sun raka shi yaki an daukaka addinin nan da su bayan ya rasu suka ci gaba da yada addinin ya kai shi ya kai inda ya kai har yazo mana inda muke anan guri kunga ashe kenan ba zai yi a ce darajar mu dai ce da su a wannan addinin na Allah ba subhanahu wataala to wannan gefen kenan wata tambayar kuma malami yana cewa shi wannan shawara ce yana cewa malam don Allah muna bada shawara ga kwamitin gudanarwa na masallaci idan lokacin karatu yayi a dinga amfani da generator sakamakon rashin tabbas ga nefa kada ana cikin karatu ana yankewa din nan to wannan ba tawa bace to ko abba mallan sai yauwa wannan yana cewa tunawa da Allah subhanahu wataala a cikin tunani da ayyukan da ba na ibada ba yana cikin zikiri ko sai mutum yayi ambato mun ji tambayar sa mutum ya tuna da Allah a cikin tunani haka kawai yana tunani ya tuno Allah yauwa da kuma sauran ayyukan da ba na ibada ba yana daidai daga zikiri ko kuma shi ma zikiri ne ko ku sai mutum da ya bude baki yayi zikiri to abinda zaka tambaya dama ko kuma abinda ya kamata a gaya maka shine abubuwa ne guda biyu daya sunansa tunani daya sunansa zikiri shikenan zikiri daban tunani daban yawo tare da cewa tunanin idan mutum yana tunani shi ake ce matafakkuri cikin halittar Allah madaukaki yana yin wasu abubuwa da za su kara masa imani kamar da Allah madaukaki ke gaya mana inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar masu in dan wannan ne mutum yake tunani yana ganin sammai da kasa da girman halittar Allah ya kara masa imani to wannan akwai lada da bai samu amma ba shine zikiri ba zikiri sai ka fada da baki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haylala wadannan shi ake ce ma zikiri yauwa Allah madauke ta muke mu ya kara mana fahimta ya tabbatar da mu bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kara addu'a Allah madauke ya kara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar mu ya tsare mu daga kowace irin fitina kuma ya ba mu damuna mai albarka Allah ya yada ilimin addinin musulunci a ko'ina ya kara ba mu fahimtarsa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma ya kara ma wannan addini na musulunci karfi ya zama shine ke da rinjaye Allah subhanahu wataala kuma fahimtar da waɗanda ba musulmi ba su zama musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta karu a kuma zauna lafiya a bautawa Allah bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.